This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki, muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa cikin wata sanarwa a yau Lahadi cewa an kaddamar da bincike bayan zargin da aka yi wa wasu ma'aikatan hukumar bada agaji ta Majalisar Dinkin Duniya mai taimakawa Falastinawa su 12 kan cewa suna da hannu a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. A cewar Guterres, kwamishinan hukumar ta UNRWA Philip Nazarani ya dakatar da mutum 9 daga aiki. An kuma tabbatar da mutum 1 daga cikin mutanen ya mutu, sannan ana kan binciken wasu mutane 2 a cewar Guterres. Tuni dai Amurka, Australia, Canada, Burtaniya, Italiya da Finland da ke ba hukumar ta UNRWA tallafi suka dakatar da taimakon da suke bayarwa. Steven Dujarric shine kakakin Guterres.
At the same time, our humanitarian work needs to keep.
Yace duk da haka akwai bukatar ayyukanmu da muke gudanarwa na jin kai su ci gaba, saboda rayukan mutane sun dogara ne akan su. Guterres ya kara da cewa duk wanda aka samu da laifi a lamarin lallai zai fuskanci hukunci, ciki har da yiwuwar gurfana a gaban kuliya. Hukumar tsaron Ukraine ta SBU ta ce wasu ma'aikatan kamfanin kera makaman kasar sun hada kai da wasu jami'ai wajen wawure kusan dala miliyan 40 da aka ware don kera makaman da za a yaki Rasha. Hukumar ta ce ana tuhumar mutum 5 kuma an tsare mutum guda daga cikinsu yayin da yake kokarin tserewa daga kasar. Akwai yiwuwar dukkan mutanen 5 su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har tsawon shekaru 12 idan har aka same su da laifi. Babban mai shigar da kara a Ukraine ya ce tuni an kwace kudaden kuma za a mai da su cikin kasafin kudin tsaro da aka ware. A gefe guda kuma ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullun, inda ta ce hare-haren da ake kaiwa kan ofisoshin daukan dakarun Rasha a aiki ya ninku cikin watanni 6 da suka gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hukumomi a Abuja, babban birnin Najeriya, ke kokarin shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi wasu sassan birnin, shugaban karamar hukumar Karu da ke makwabtaka da birnin na Abuja a jihar Nasarawa, Mr. James B. Thomas, ya ce har yanzu yankin na fama da 'yan ta'adda da kuma karɓar bakuncin 'yan gudun hijira kasancewarsa magamar jama'a daga ciki da wajen Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasir Adamilika ya aiko mana daga Abuja.
Yara 'yan gudun hijira ke yaba wa muryar Amurka a ƙauyen Lobo da ke ƙaramar hukumar ta Karo don ratsawa can lungunsu yayin kai musu kayan agaji da wata ƙungiyar tallafi ta Khadija ta yi da ya jawo hankalin gwamnatin jihar Nasarawa wajen kawo musu ɗauki da kare su daga ɓata gari. James B. Thomas, wanda a baya ta bayyana dokar ta ɓaci don samar da tsaro, ya ce an samu sauƙin ƙalubalen.
In dai wani abu ma ya faru a nan, which means Abuja gaba ɗaya ta ƙona kenan. Mukan gama kowane ƙauye su samu vigilantin kansu. Sojojin dai 177 battalion da ke da DSS suna mana gogare a irin wannan harka, amma ba za ka rasa ɗaya ko biyu lokaci ka ji an ɗauke mutum ba. Wurin mun nan ka zo na zo ne, duk da komin da kake zato a kasan nan, akwai yan Boko Haram, akwai yan menene duk, to amma sai ran da dubutar cika suka ga an fallasa wani.
Kwamishinar ayyukan jin kai ta jihar Nasarawa, Princess Margaret Itake Ilayo, ta ce za su ci gaba da zuba ido kan lungunan yankin don kai musu agajin gaggawa.
Gaskiya na kan rabe haya, amma tsoro ya kama ni, na ce ina za mu je ne ko za mu je Kotonu ne ko ina ne. Muna cikin tafiya kina, amma da yadda Allah na zo na gani, na ga mutane kawai da just happy people ne wallahi.
Wato kwamishina, kima da kanki baki taba takuwa wannan wajen ba sai yau?
A ba zan kare ba, ban taba zuwa nan ba.
Akwai abin da kika faɗa cewa in Allah ya yarda ma akwai wani dan daki za a share, za ki zo har ki fara ma koyarwa a wajen.
Wallahi zan zo yi musu teaching, don ni teacher ne.
Daya daga iyaye mata 'yan gudun hijira daga Goza, jihar Borno, malama Ladi Haruna ta bayyana cewa sun tsallake kadarkon mutuwa kafin isowa yankin.
Rayuwar mu a ƙauye nan muna shan wahala, gashi ba titi ba mu da shi a kai muna kuka mu zuwa gaban ASLE muna mishi godiya amma ya taimake mu bisa ga rayuwar da muke ciki muna wahala ba ruwan sha ba asibiti ko ciwon dare ya same mu ba mu da wurin zin guduwa sai dai mu fama da rashin lafiya
kuma mamaki wasu kuma Allah ya musu rasuwa an musu ta'addin
da yawa an yanka kansu da yawa kuma an kakkashe su garin guduwa an kakkashe mu na yayan mu an kakkashe mu na maza
Hajiya Adama Ahmed mai agogo da ke jagorantar tallafin ta yi alwashin ƙara himma wajen ɗauki ga waɗanda isa wajen su ma babbar ɗawainiya ce.
Za mu ci gaba da kawowa in Allah ya yarda. Makaranta asibiti duk za yi ƙoƙari.
Hajiya Adama ya kike gano wannan wajen?
Wallahi kawai bin diddigi ne. Kaka ce za ka yi komai a sama je kwarkwada ka gano waɗanda suke cikin wahala.
Akasarin ma'aikata da ke aiki a Abuja na zaune ne a yankin na Karu don sauƙin muhalli da albashinsu zai iya ɗaukar nauyi. Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa Alheri Grace Abduri da gabatar mana da shirin mu na gaba
Tsohuwar minista, tsohuwar deputy governor, amma a takaice dai na fara political career ta ina tun daga karkara. Na yi councillor sau biyu, na yi commissioner sau biyu, na kuma na yi minista sau biyu, na yi deputy governor, na yi chairman na board sau biyu.
Kallabin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsode wa mata ido. Da gudunmuwa da suke badawa a cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu Kallabi ya karbi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin ma'aikatar harkokin mata a Najeriya wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata kalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna za ku ji ko wace ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya ku biyo mu domin ji ya fi sako Shirin kallabi ya karbi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin harkokin mata a Najeriya wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata kalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna za ku ji ko wace ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya za mu kuma ɗora akan tattaunawar da muka kwaro kan bincike asali kafin aure ku biyo mu domin ji ya fi sako
Thank you.
mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu koma kan batun bincike da sanin asali kafin amincewa da aure tsakanin saurayi da budurwa. Da dattawa ke cewa shine ginshikin nasara da kuma zaman lafiya, ko kuma akasin haka a gidajen aure. Ga abin da bakin da muka gayyata a wannan zaure ke cewa,
most of the time matsalan abubuwan da yake sa mu mata ba ma cewa aje gida, da an zo an ce ana son mu ce aje gida wurin iyayenmu, saboda su iyayen zamani yanzu da ka tura an zo an ce ana son ga sai ka ce su je wurin iyaye, su kuma iyayen zamanin mu ne yanzu sai su ce ai yaro ya shirye aure, aure yake so. A lokacin ma wasu iyayen sai su fara tambayan kana da sadaki a hannu, in baka da shi ka tafi baka shirya ba.
To
matsalan da muke samu shi sa mu ba ma cewa ma in an zo an ce ana son ba ma cewa ma su je gun iyaye.
To kina nufin daga zuwa ya nemi izini ana iya daura mishi aure?
Ana yin haka wasu iyayen gaskiya, na dai wannan lokacin sai sa mata da yawa saboda ba su shirye yin aure ba, sai su ce kawai ba za ma su ba shi izini ya shiga ba, sai dai su ta magana tare, ko kuma a lokacin ma kawai ta ce mishi a ita ba ta yi.
Har sai kun sun kulla alaka mai karfi, sun saba da juna, inda ko an ce musu babu ba su yi rabuwa ba.
Sannan iyayen, sannan za a ce a kai ga gurin iyaye, saboda gaskiya iyayen yanzu suna misunderstanding sosai a tunanin su kawai in ka tura namiji ai aure kake so, ka shirye yin aure, kuma wanda ba hakan ba.
To kenan ne kana nufin iyayen yanzu ba su cika bincike ba?
Gaskiya ba su cika yi ba.
To da me ke tunanin suka dan bincika muku?
Wasu gaskiya suna duba yarinya idan ta je irin dadin da za ta samu. Zasu ga musamman in ta fito daga babban gida sai a ce ya kamata ta koma babban gida.
To ai babban gida akwai bambancin sa, kamar yadda ta malama Karima da malama Fatima mijin yawa suka bayani cewa shi babban gida ana nufin gidan mutunci, gidan da kuma suke da magana daya, ba ana nufin babban gida na nera ba, ko kuma babban mota ba, ko sarauta. Ko a wannan zamanin ba shi ne babban gida ba halin?
Gaskiya ba shi ne babban gida ba. Babban gida ana nufin gida wanda ta fito suna da kuɗi, wanda yarinyan daddy kawai in short.
Oh.
Wanda ta suna da kuɗi, sun san komai da komai yi mata ake so, ba su san a kai ta inda za ta je sai dai ita ta yi da kanta.
Ita yarinyan daddy?
Yarinyan daddy. Ba a san a kai ta inda za ta dinga yin komai da kanta, to sai a nemi mata inda za ta je ta huta. Kuma ba ma wurin masu kuɗin kawai ba ne. Wasu iyayen, definitely iyaye suna san inda S za ta huta.
Haka ne.
Amma kuma wasu suna abin nasu yana yawa, ko iyayen ba su da kuɗi sai su dinga duba ma yarinya inda yarinyan za ta shiga su ma su samu. Inda ita ba aiki take.
Ai in kika ji an ce ma ta yi sa'a. Wannan ai auren ta gaskiya ta yi sa'a miji, to yana
da haka ake. To sai iyayen ko ba su da kuɗi sai su ce ai yarinyan gwara sai ta aure. In ma ba mai mota ba sai kiga wasu iyayen fa ba su da kuɗi. Amma sai su dinga cewa kar ta sake ta tsaya mata kula wanda bai da mota. To a haka ake zuwa sai kuma a zo a yaudara ma yarinyan daga ƙarshe, wanda laifin iyayen ne, ba su yi bincike ba a kan shi wanda ya zo ɗin wane ne, su kawai suna duba a yarinyan gwara ta je ta ji daɗi mu ma za mu samu. To haka ake yi sai a zo kuma daga ƙarshe a yaudara yarinyan, problem ɗin da ake samu yanzu sosai sosai ke.
Hajiya, an ce yarinya ta yi goshi idan ta aure mai kuɗi, kuma yaran nan su ma suna son hawar gidan hutun nan, amma kuma wani lokaci idan aka yi bincike sai kika allura ta ji ke ta tono garma a daidai irin wannan yanayi da an je bincike, sai ka gane cewa anya gidan nan ba gidan da ya kamata ya ta je ba ne. Me ya kamata iyaye su yi?
To abin da ya kamata iyaye su yi a wannan lokaci shine su zauna da yarinya. Da yawa in aka yi binciken aka ga gidan ba gidan zama ba ne, ko ba masalliya ba ne, sai a ma yarinya karfa-karfa a ce an fasa aure. Bai kamata a ma yarinya haka ba, a jawo ta a jiki, a nuna mata dalilan da yasa ake son a fasa auren, ba a amince da shigowar shi ya aure ta ba. In aka nuna mata cewa sai a bata lokaci a ce ki je ki zauna ki tunani.
To
in kin je ki zauna kina ki tunani, in kina da magana ki zo ki ba abin da za a yi miki, duk abin da ke zuciyanki ki zo ki zauna ki faɗa mana. To ina tabbatar muke cewa in aka rika ba yara musamman ƴan mata wannan dama, abin da ke zuciyansu ki ce komai munin shi ki faɗa, in akwai gyara za a gyara miki, in aka ba su wannan dama suka faɗa, to kin ga za a warware wannan abu cikin sauki. To amma da yawa karfa-karfan da iyaye ke yi yanzu da yarinya ta kawo miji, in suka je bincike aka ce ai yaron ba shi da kirki, ai gidansu ba gidan arziki ba ne, ba gidan tarbiyya ba ne, sai kawai a kira yarinya a ce ba za mu baki bikin an fasa.
Haɗa mata da zagi ba wani?
To ya kamata a bata haƙƙinta, a faɗa mata dalilai. In an faɗa mata dalilai a ce amma ki je ki tunani.
Kuma ba ta daman cire shi a hankali
daga rayuwar. Ai wannan tunanin ma shi ne daman cire shin. Amma da yawa binciken bai kasance da tasiri. In namiji ne ya je neman aure gidan yarwa ne, a ce mishi to za mu zauna mu magana, aka je aka wuce gosa a ce ba za ka dauko mana yar gidan suwana ba. Cikin lalama ne musamman yaran yanzu, kwakwalwansu a buɗe yake. a shirye suke da suka dauki abu mara kyau da abu mara da mai kyau to a zauna da yaro to gidan wane ne kace kana son yarinya to kaje a binciken mu abin da muka binciko abuwa marasa kyau marasa tarbiya a gidan su ko kana nan akan ra'ayin ka na da dole sai ka aure ta to in ana ba yara dama suna tunani saboda da yawa in kina zaune da matashi ko in baka gwada fahimtar shi ba kya sani inda danki ya fahimta ya fuskanta to ita yarinya a riga auna fahimtar ta in ta kawo shawara sai a bata shawara a ce amma je ki zauna ki tunani ki dawo ki bani feedback menene tunanin ki to ina ganin iyaye in suna yin haka to bincike zai riga yin tasiri
a hannun da aka je aka dawo ita an bata zabin ta je ta tunani
eh
yarinya kuma tana ta fada kogin soyayya ta yi tsindin cikin ruwa
eh
tana kusa da kada ta ce ita ta ji ta gani ni dai ina son shi haka nan ai in dai kwaya ne yake sha zan gyara shi in wuyuyi ce ba damuwa in sana'a duka dai ta kawo muku cewa ta ji ta gani me ya kamata iyaye su
to kin ga ai shi yasa a inda muke nan area mu na arewa daga lokacin da saurayi ya gaba ruwa ya ce yana so ta ce mishi je ka nemi izini gurin iyaye na tun kafin su shiga wannan kogin soyayya suke shiga
to ai yanzu ba a yi hajiya
to musamman
yanzu zamani ya kawo ba wannan
inda an bi ba za mu a samu wannan takaddaman ba yarinya ma ba za su zauna cewa nan musun ba to amma a matsayin ta dage ta ce sai shi to ya kamata iyaye su cigaba da nuna mata sannan kuma su jazarce su da gaya ma Allah ita da gaya ma Allah in Allah da za a samu mafita idan kuma har haka bai yiwu ba akwai wani abu da ke faruwa yake kin riga kin yi tarbiyyanta amma wanda yazo yana son ta ba mai tarbiyya bane kamar yadda binciken ke nuna to idan aka ji aka tsaya ɗan yarinyar ta ce sai shi to dan Allah iyaye a daina jan abu ya karfi ka nuna kai in a maganar aure abin da ka faɗa shi za a yi kai fatan to shi yaron nan sana ce mishi me yasa ba zan koma shi kuma in taimaka mishi in mishi addu'a ya gyaru yazo ya aure ta ba da in ce dole sai na hana ta son abin da take so to in shi har Allah ya sa ya gyaru aka taimaka mishi ya gyaru tarbiyyar shi ya gyaru a wurin zai yiwu ba an ce wai ai dole ai 100% ne sai mai kyan hali ya auri mara kyan hali wani lokaci wannan na gyara wannan wani lokaci ma iyayen yarinya sukan gyara yaro idan aka
auri in suka bashi kuɗi kenan
ba kuɗi ba daga addu'o'i da bada shawarwari da kin san cewa wasu iyayen idan kika zo kika ce kina son ɗansu in aka yi ba mai tarbiyya bane sai a bashi assignment
wato sai a bashi wani aiki
wani kyawawan ɗabi'u ko da a rubuta mishi ne a ce ya bada amsoshin su wallahi ana bashi wannan assignment din da kanshi zai gyara kanshi ɗabi'ar shi ko bata gyaru 100% ba wasu hankali zai dawo jikin shi ya ga eh to ashe da mun nuna aure dole sai na buƙaci tambayoyin nan da aka min dole sai na san su ya kafin in zama ni miji ne to irin wa'annan hikimomin iyaye ya kamata gaskiya a yanzu din nan saboda duniyar ta riga ta dawo dole a rika zamanantar da tunani shi kanshi tarbiyyar mu rika zamanantar da ita shi kanshi yanda alakan hada auren tsakanin yaran mu shi ma mu zamanantar da ita
binciken ma ya kamata a zamanantar da shi
yau shi ma binciken a zamanantar ta inda ba zai shafi al'adar mu ba zai shafi addinin mu ba kuma zai shafi rayuwar ƴaƴan ba su yi auren cikin salama da aminci a zauna lafiya dama ai zaman lafiyar su shine kwanciyar hankalin mu
Madalla gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa ma'aikatar harkokin mata da nufin kula da harkokin mata da ya hada da nazari da aiwatar da dokokin da suka shafi mata daya daga cikin mata tara na arewacin Najeriya da suka rike mukamin ministocin wannan ma'aikata ita ce Pauline Tallin wadda banda wannan mukamin ta kuma zama mataimakiyar gwamna daga cikin mukamai da dama da ta rike a rayuwarta kadan kai ku da nisa waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana malama Pauline Tallin daga Plateau tsohuwar minister tsohuwar deputy governor amma a takaice dai na fara political career ta dina tun daga karkara na yi councilor sau biyu na yi commissioner sau biyu na kuma na yi minista sau biyu na yi deputy governor na yi chairman na board sau biyu raw material research and development council a 2005 bayan na bar minista daga 1999 to 2003 na yi president ya sake appointing na chairman na raw materials daga 2005 zuwa 2007 da aka kira ni gida in zo tsaya zabe da shi dan takarar gwamna as deputy governor na resign muka tsaya muka ci zabe muka shiga office 2007 zuwa 2011
to ba ni takaitaccen tarihin ki
a takaice ni daga kauyen Shandam local government a jihar Plateau State iyayena babana malami ne malamin makaranta teacher ne mamana kuma yar kasuwa ce uwa ce kuma na gida to na taso a wannan gida mai daraja domin baba da babana shi malami makaranta da ita mamana su ba sa wasa da tarbiyyar yaya wato discipline ne ne discipline da Hausa
horo
yawa horo iyaye ne wanda suna tabbatar za su bada horon da ya kamata su tabbatar yara sun bi layi sun tashi a cikin tarbiyya mai kyau to naji dadin tarbiyyar da iyaye na suka bani na yi makarantar primary a Shandam RCM school na gama na rubuta common entrance na ci na zuwa na zuwa secondary school Allah kuma ya sa tun da aka haife ni na yi girma a karkara a Shandam ban taba na bar kauyen mu zuwa Jos ma ba amma Allah da ikonsa da yake ya sa albarka ya sa kuma Allah zai kai ni har jihar Kano daga Shandam na yi common entrance na jarabawa akai posting dina zuwa government girls college da ala Kano to it was one of the prestigious
makarantun
yan mata na hada na goyon bayan taimakon education na mata to ana wannan makarantar da ita wato unity school ne na 19 northern states wanda duk yaci jarbawa za fidda mutum daya a kowane jiha zuwa Kano so ina cikin wanda ni ne na representing Plateau zuwa Kano a 1972 naje na yi form 1 zuwa form 5 na gama da ci da na gama secondary school ina na dawo na zo na fara aiki ina neman makaranta aka bude SPS Kefi mu ne first set a 1977
na jikin cikin nema aiki kuma
na yi temporary job
a local government secondary school
a lokacin ban so kafin ina neman admission zuwa makaranta sai na nemi temporary appointment a local government sai aka dauke ni as a clerical officer a local government dina na yi aiki ina cikin aikin sai Allah ya sa na samu admission zuwa SPS Kefi wato school of preliminary studies wanda yau ita ce ta IPE university na Nasarawa State University na Kefi mu ne farko da muka bude wannan school of preliminary studies mu ne first set muka je mun kin san dai duk wanda ya fara pioneers din kowane institution akwai wahala mai wahala amma mun yi karatu mai kyau mun set din mu mun gama da very flying colors mun gama mun ci jarabawa mai kyau to bayan wannan da na gama na ci jarabawa mai kyau a kurin sai na shiga na iyaye na suka masa cewa dole in yi aure
amma na ci gama secondary school
da na gama SPS kenan
okay SPS
1978 suka masa suka ce dole in yi aure
lokacin SPS shekara uku ake yi kenan
amma mun yi shekara daya sai dimu ne kade mu kai shekara daya sauran sun yi shekara biyu to bayan shekara daya nan da na gama sai iyayena suka tabbatar suka masa aka yi mini aure, amma ni kuma na bada condition na shi ban san ya auren nan ba, sai shi mai auren na din sai dai ya bada alƙawari cewa zan ci gaba da ilimi na. Ya yadda iyayena ma suka ce dole sai na ci gaba. Da na gama da aka yi min auren, bayan auren 79 na masa an nemi admission a University of Jos, na samu admission na je University of Jos na karanta sociology, na yi shekara uku na gama 1983. Da na gama lokacin da ina makaranta a University of Jos din, Turawa lokacin idan suna so, idan an tura su su zo su yi koyarsuwa a Government Girls Science Secondary School, ita ce kadai a jihar Plateau da Nasarawa har yau ma, ita ce kadai Science Girls Science School na musamman na mata. Idan an tura su in sun zo in sun duba makarantar, ba makarantu na yara mai kyau wanda ‘ya’yansu Turawan za su iya shiga, sai suke su dawo Jos. Lokacin na University of Jos kenan sai kai maka ga wannan zai kawo damuwa, zai kawo rashin cigaban jihar mu. Haka ma doctors idan an turo su zuwa asibiti in sun zo sun duba ba makarantu, ma ‘ya’yansu Turawan sai suke zama a shandam su dawo Jos. Sai muka yi shara da mai gida na ce ya kamata mu bude makarantar nursery da zai absorbin ‘ya’yansu. Idan sun ga makaranta mai kyau da ‘ya’yansu za su shiga, za su acceptin su zauna a garin mu, yadda muka yi kenan.
Saboda haka sai kika bude makaranta?
Sai makaranta na nursery shi ne na farko mai kyau a ƙaramin hukuma
na
Shandam. Kuma duk sauran jihar ba mai irin wannan makarantar, domin kowa yana sai bude nursery school din shi, sai bude private school, sai bude a Jos. To ni kuwa na ce ba Jos ba, ina so abinda zai rike Turawan nan domin su cigaba da zama, kuma su koyar ma ‘ya’yanmu a Girls Science School, doctors kuma su kula da masu ciwo a asibitocinmu. Yadda aka yi kenan, Allah ya sa kuma mai gida ya bani cikakken goyon baya, muka gina makarantar nan muka bude. Mun fara da yara 25, yawancin Turawan su Filipinos, Turawan suka zo sun ga makaranta sai su accepting. To yau ina da alfahari in ce makarantar nan ta haifi likitoci, ta haifi doctors, ta haifi engineers. Ba sana'ar aikin da babu, ni ‘ya’yana biyar da na haifa duk sun shiga makarantar ne, kuma dukkansu they are all graduates. Yau
a Shandam kika haife su duka?
A Shandam na haife su duka. Ina nan bayan da na gama university na dawo na zauna a Shandam na lura da makarantar na aihuwan ‘ya’yana. To wannan makaranta yau since 1982 shekara nawa kenan, 41 years old.
Polin Talin, ba iyakar ta kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ayyukan da ta yi tsakanin mata. Nan kuma za mu dasa aya a wannan mako, sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da Binta Ibrahim da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin. A madadin su duka, alheri ke muku fata alheri.
Madalla. To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safen gobe Litinin, inda za mu dawo muku da wani sabon shirin, har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirye-shiryen na yau, da Fiona Wamayi da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe, ku ci wa mu kwana lafiya.